ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكة أدواء ومثلة مثالة البركة مثلة عثمان ابن عفان من جنان جنكة أولا يمتشي من البركة للجماعة يوم شدة ودن سفر في جر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دولا لأيه من ثلاثين سنة وأنه كمي كديدي دا أشرين دبقوي ودن قوما ميلادية المنبيون لشابقوي أولا مجلسي لمكي مسيرة القرآن في جرمة wanda muna cikin tafsiri suratul baqara wanda shine majalisin mu na 119 a cikin wannan tafsiri wanda kuma muna cikin ayatul qisas a gabanin mu fara karatu akwai dan uwa malam Nasir Yahya Allah ya yi wa mahaifinsa da suwa ranar Laraba da tuci suratul musa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata wannan suwan wanda Allah ya yi mata amin Allah suwan wanda Allah ya kawo ta makuncin sa da ya aljanna ta hukumarsa amin Allah suwan wanda Allah ya ba wa mu'minta lada fa kulli da duniya
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة بستي إيماني كتب عليكم القصاص في القتلى أم وجبتامك كتاتي جمل ودم لأك تشيش الحر بالحر da sakamakon ta da ta wal abdu bil abdi bawa da bawa wal unsa bil unsa mace da mace kamar ofiya da hu min akhihi shay'un wanda aka yi masa afwar wani abu na daga jinin dan uwan sa fattiba'u bil ma'ruf to abi shi ta hanyar da ta dace wa ada'u ilayhi bi ihsan shi kuma ya bayar da biyan sa ta hanyar kyautatawa ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وأن من السوق إلى لجوبان جدنكو وما رحمة في الكريس فمن اعتدى بعد ذلك تجوى اللي يتعدنش باينك فله عذاب أليم تلينا لعذاب من الأليم كما إن مكيش انفتا جمال أنم آية من سنزمة سوى الله سبحانه وتعالى دقنان أبن ديك بزيت زانو منا وكن شوفو شدبان دمام wanda suka shafi gudanar da ko tsarin rayuwar al'umma ta musulmi aka fara da batun jini haƙƙin jini saboda shi ne mafi girman haƙƙi sannan kuma ta farko cewar abinda ya shafi zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin al'umma shi yake rayuwa zuwa ga ta farko cewar komai idan an samu kwanciyar hankali an tsarewa mutane rayuwarsu da babu shakka al'amura su zasu tafi daidai mace da aka fara da mafi girman abu shine mafin jini Allah subhanahu wataala ya ce ya wajabtawa dan kiramu gare shi ya wajabta musu wanda wannan yana nuna cewa haƙƙi ne da dole ne a nemi zartar da shi haƙƙin wanda aka kashe ba zai tafi a banza ba haka nan kuma ba za a kashe wanda ba shi ya yi kisa ba wanda aka kashe jininsa ba zai tafi a banza ba a neman masa haƙƙinsa ko a neman wa danginsa haƙƙinsa haka nan shi ba wanda bai yi kisa ba saboda yana da alaƙa da wanda ya kisa ba za a taɓa shi ba ba za a kashe shi ba saboda a lokacin jahiliya sun kasance idan mutum ba mai matsayi ba ne ba mai wata daraja ba ne to don an kashe shi ko kuma don wani mai matsayi ya kashe shi to ya kashe banza babu abin da za a yi ko kuma idan mutum ya zama mai rauni ne idan wani mai ƙarfi wanda yake da dangi masu yawa masu ƙarfi idan ya yi kisa ya kashe wani mai rauni to shi ma wanda ya kashe banza babu abin da zai biyo baya ko kuma idan an kashe idan wani ya kashe wani sai a ce shi wannan da ya yi kisan bai kai darajar wanda ya kashe ba saboda ba sai dai a kashe biyu irin ko uku irin sa ko sama da haka wataƙila shi ne ake zaton zai daidai da wanda ya kashe ko kuma idan bawa ya kashe bawa na wasu to sai waɗanda aka yi wa kisan su ce su bawa su ya fi ƙarfin bawa ya fi ƙarfin bawa waɗancan saboda ka sai dai su kashe mai bawa saboda shi ne suke ganin zai yi daidai da bawa suna da su manya ne bayan su ba za su zama daidai da bayan kowa ba saka idan aka kashe musu bawa to sai dai su kashe mai bawa wato su kashe ɗa a maimakon bawa ko kuma idan mace ta yi kisa to ba za a kashe ta ba sai dai a nemo ɗan uwanta a kashe shi wannan shi ne Allah subhanahu wataala nan yake gaya musu cewa an wajabta musu su yi kisashi kisashi shi ne daidaitawa shi ne daidaitawa da zama an yi sakamakon daidai wa daida ba tare da wani ya fi wani ba saɓanin yadda su suke a takayi rubutan ana ga wani jinin ya fi wani kima wani ginin ya fi wani daraja har ma akwai wanda aka kashe mata yan abin da dan uwanta aka kashe mata dan uwanta ana kiran shi mahaifinta ana kiran shi Bahdar ibn Ghilfa aka kashe shi shine take zaburar da danginta cewa ya kamata su tashi su nemi fansa su nemi fansa su kashe wanda ya kashe mata dan uwa amma fi bani hisnin min ibni karihatin min alqawm talab al-tirath wa shamshab fa yaqtulu jabran bimri'in laysa lahu dawa'u walakin la takayula bidan cewa ina wanda zai tashi wanda ya san yaki ya san me yake yi da yaki daga cikin jama'arta wanda zai tashi nemo fanta wanda yake da wato ta kadami wanda in ya so abu ba mai hana shi ya tashi nemo fanta ya kashe jabr jabr shi ne wanda ya kashe na ta kwa ya tashi kashe shi saboda ya kashe wani mutum wanda ba daidai suke ba wato wanda aka zuwa aka kashe din take cewa ba daidai yake da wanda yake san ba walakin da ta tayyana bil jami tunda musulunci ya zo ya hana a rika aure jini to kashe shi shi da dai ne ya ce wato tana ganin da ce ba da musulunci ba to za ka buƙaci a kashe sama da wanda yake san wato a kashe adadi mai yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almuslimuna tatakafau dima'uhum musulmi duk jinanin su ɗaya ne saboda haka da mutumin da ake ganin shi mai daraja ne da wanda ake ganin shi ba mai wani matsayi ba ne a gurin Allah jinin su ɗaya ne a suka shi wannan za a ƙarfi na idan da a ce wani mutum wanda yake babban mutum mai wadata mai ilimi mai sarauta mai hankali mai hikima zai kashe wani wanda yake jahili da tsiki bai san abin da yake yi ba marar amfani wataƙila ma yana da nakasa ba ya iya komai ba wataƙila ma yana da tabin hankali to da zai kashe shi za a kashe shi saboda wannan za a ce a yi wannan da shi da babu kusan da tsaye ne ba za a kashe wannan babban mutum mai wannan darajar ba shi yasa a nan sallar zawa a yau sallama ce a musulmuna da ta kafa wani ma'uwa wannan ayar ta tabbatar da hukuncin kisasi na abu wato lokacin da mutum ya yi kisan ganganci wato san tantance shi ne mutum ya dau abinda ya san zai yi kisa abinda ya san cewa makami ne wanda zai yi kisa ya daki wani mutum da shi da gangan ya kashe shi to wani shi ne ake kira kasu da lamus ya amfani da abinda adatan yana kisa da wuta ko da bindiga ko da makami ne da aka san cewa aka daki mutum da shi zai mutu ya daki wani da shi da gangan to wani shi ne ake kira kasu da lamus wannan ayar tana tabbatar da wannan cewa idan mutum ya yi irin wannan kisan to shi ma za a kashe shi kuma hikimar da take cikin wannan abin take inda babu wani abin da yake da daraja a gurin dan adam a rayuwarsa kamar rai kamar ransa shine mafi adal abu a gurin sa duk wata fafutuka da yake da tsare ransa ne to idan ya san cewa in yayi sanadiyar salwar da wani ransa shi ma zai rasa nashi da dukiya zai kafa in ya san cewa in ya taba ran wani yayi sanadiyar salwar sun masa dare shi ma zai rasa nashi ran to wanda zai sa ya kafa kada za a tsare rayuka da tsafani idan ya san cewa in yayi kisan zai tafi ta ya kashe banza kaga gobe ma zai kara wani ma kuma in ya ga haka shi ma zai kiran an bude kofa sai ai zai haka sannan kuma wanda duk aka yi wa aka kashe musu nasu irin wannan kisa na ganganci ba na hatsautsayi ba ba na hadari ba to idan aka ce babu wata doka da za ta nema musu haƙƙinsu to kamar an ce su je su nemi haƙƙin da kansu ne su je su ɗau fansa da kansu idan aka ce su je su ɗau fansa da kansu kamar an halatta wani abu ne da ya shafi wato wata ƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙwarƙw kare wata ba kamar da muke bayani a wancan satin a jahiliya da abin yake wanda karshe za a zo a kiyaye da kusan har ya kusan gama da laraba ya kare da su ma gaba ɗaya ba don musulunci ya kawo musu ɗauki da irin waɗannan dokoki ba to shi yasa shari'a ta zo da cewa idan wani ya yi kisa na ganganci to waɗanda aka yi kisan nan suna da dama su nemi fansa na jinin ɗan uwansu kuma a taimaka musu a kan wannan a taimaka musu shi wanda ya kisan ya taimaka wajen ya miƙa wuya ya ba da kanta su ita kuma gwamnati ko shari'a ita ma ta taimaka musu wajen ta ga cewa an karɓar musu fansan shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura innahu kana mansura wato ya tabbata wanda za a taimaka masa ne za a taimaka masa domin ya karɓo haƙƙinsa to kaga wannan akwai hikima a ciki farkon jinin da aka fara wato aka fara yin kisafi a kansa shine a shekara ta takwas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ghazwatul ba'i ya wuce ta wani guri da ake kira ghufratul ruba to anan ne aka samu wani mutum daga kabilar banu abinan banu lail ya kashe wani daga kabilar banu huzai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi masa kisasi a ɗau wato fansa a kansa wannan shine farkon jinin da aka fara zuwa ta hanyar kisasi a musulunci Allah subhanahu wataala ya bayani bayan ya faɗa mun a dunkule kutiba alaikum kisasu fil qatl sai ce al hurru bil hurri da 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 wato anan namiji da namiji sun shiga wal unsa bil unsa al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa mace ta shiga a cikin al hurru bil hurri duk da cewa lafazi ne na namiji to amma mace ya ta shiga cikin wannan lafazin haka nan abin da dalilan sunna ta nuna cewa ana kashe abin nan azzakar bil unsa idan namiji ya kashe mace shi ma za a kashe shi da ce al-hurru bil hurri ka dauka cewa al-zakar bil zakar amma ba a kashe azzakar bil unsa kamar yadda za a ga mafhumin ayar ke nan watakila in aka dubi ayar a mafhumin ta a ce to tunda an ce da namiji da da namiji to kenan da namiji da ya mace babu kisasi tsakanin su a sunna ta nuna cewa akwai kisasi wanda mafhumin ba mafhumi bane wanda yake mu'tabar shari'a ba ta yi la'akari da wannan ba shi yasa kamar yadda muka gabatar a baya lokacin da yahudi ya kashe wata yarinya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata kisasi kuma an kashe shi ne bisa kisasi ba wai an kashe shi ba ne ta hanyar abin nan karya alkawari da ya ko haddin shirama haddi ne na kisasi shi yasa malamai suka ittifaki a kan cewa ba duka mafhumin ayar da yake wato yake yake abin da mu'tabar ba Allah ce al-hurr bil-hurr wal-'abd bil-'abd bawa da bawa kaga idan an kashe bawa in ya kashe bawa kaga min babu aure an kashe bawa in ya kashe da idan zai zama jinin bawa yana halatta yadda ya kashe ya zubar da jinin dan uwansa bawa to kaga in ya zubar da jinin wanda yake da ya fi zama halal to idan bawa kuma ya kashe idan da ya kashe bawa fa to kaga ayar ita ba ta yi maganar wannan ba bata kore wannan ba cewa babu kisasi ba kuma tabbatar da cewa akwai kisasi ba wannan shine mafhumi abinda zaka fahimta ne kashin ayar wanda ba shi ne aka yi ba shi aka furta ba an ce bawa da bawa amma in da ya kashe bawa ba za a kashe shi mafhumin ayar kamar babu kisasi to ko ba wannan ne ayar take magana ba kamar da Imam Malik yake cewa cikin muwadda yake cewa abinda mafi wato kyan abinda na ji wajen fassarar wannan ayar al-hurr bil-hurr wal-'abd bil-'abd cewa Allah subhanahu wataala yayi magana maza yayin da suka kashe yankunsu maza al-hurr bil-hurr wal-'abd bil-'abd namiji da da namiji da da namiji ba abinda namiji bawa da namiji bawa sannan Allah subhanahu wataala yayi magana al-untha bil-untha mace ta kashe yankunta mace wato dan ya tura maka cewa kamar yanda ake da kisafi a cikin mata ɗaya haka ake da kisafi a cikin bayi kamar yadda ake da kisafi a cikin maza haka ake samun kisafi a cikin mata ba kamar yadda yake a jahiliya mace akwai waɗanda mun ta yi kisa ba a kashe ta wato wanda duk shi zai zama maka tana kuma wato tuka da warwara da suke cikin rayuwar jahiliya matan nan suna jin haushi ba idan suka yi kisa har za a ga abin da ya rinja da ranta to amma kuma aka zo lenki ta inda ba su za ta kashe da miji to za a kashe ta ba me yasa su cewa ba za su kashe ta ba su ta kashe da miji suna cewa ba ta ita ba saboda jinin shi ya fi naka saboda haka dan me za su tsaya ba ta da miji wajen kashe shi dai a nemo yayyanta ko ƙannen ta maza sai a nemo wanda a kashe saboda shi ne daidai da wanda ta kashe to saboda haka Imam Malik yake cewa anan abin da ayat take nunawa tana nuna cewa wal qisas yakunu baina nisa'i kama yakunu baina rijali ana yin qisas tsakanin mata kamar yadda ake yin tsakanin mata wal qisas aida yakunu baina rijali wa nisa har ila akwai qisas tsakanin maza da mata ba wai ana tsayar da qisas ne bai kawai tsakanin mace da mace ne mace da namiji da dada in aka samu sabanin wadannan jinsi to qisas ba zai zo ba a kawai ana so a nuna muku cewa ko ina cikin waɗannan jinsin duka akwai kisafi a cikinsu babu wani jinsi da babu kisafi a cikinsa shi ya sa Qurtubi yake ya kawo a cikin tafsiri ta daga wasu daga cikin malamai ke cewa ayar ta zo da idan ta yi bayanin hukuncin nauyi wato jinsi idan ya kashe wani jinsi da uwansa saboda ta bayyana da hukuncin ɗa idan ya kashe ɗa da bawa idan ya kashe bawa da mace idan ta kashe mace amma ba a yi magana ɗaya jinsi ya kashe ɗaya jinsin ba wani ayar da ta zo da wannan magana saboda ayar ta zo da abin da yake kamar gyara ne a cikin al'umma ta larabawa a wancan lokaci kuma kamar yadda za mu yi bayani a nan akwai tafsirin da Shekul Islam Ibn Taymiya alayhi rahmatullah ya yi wa ayar a nan ƙarshe za mu faɗi shi ayar da ta zo a cikin suratul ma'ida wa kutanna alayhi ya anna nafsa bin nafs kaga ta game komai da komai anna nafsa bin nafs rai da rai saboda ka kaga ran da ci da ran da bijin rai saboda ka idan da mace ya kashe mace to ya kashe rai saboda ka Allah ya rubuta wa kitabi akan wannan ran haka nan idan mace ta kashe namiji ita ma ta kashe rai akwai kitabi akan ta za mu ga akwai inda malamai suke tattauna akan mafhumin kamar da ya kashe bawa da in ya kashe bawa shi akwai kisasi za a kashe shi saboda ya kashe bawa ko ba za a kashe shi ba nan akwai maganganu na malamai saboda haka dai a takaice ita ayar ba ta zo bayanin iya inda tsarsa yake takaita ba ne ta zo ne don ta rushe wata al'ada da take cikin jahiliya to a umumin wannan ayar al-hurr bil-hurr da in ya kashe da a kashe shi wato ɗa wanda ba bawa ba in ya kashe ɗa wanda ba bawa ba shi ma a kashe shi ko bawa in ya kashe bawa ɗin ba ta kashe shi a nan umumin ayar ya iyaye sun shiga amma malamai sun yi magana a kan cewa iyaye ba za su shiga ya wanda su ba da miki iyaye ba za su shiga cikin alfaru da kauri ba wato babu kitabi kitabi uba da da to da uba zai kashe danta shin za a kashe uba saboda ya kashe danta ko ba za a kashe shi ba suna kuma magana akan iyaye ne gaba daya wato da uba da uban uba da kaka har abin da ya sama haka nan da uwa da uwar uwa har abin da ya sama to wasu suna gani da cikin malamai cewa ba za a kashe shi ba saboda sun ce kalmar kitafi tana nuna daidaitawa babu kuma daidaito tsakanin uba da ɗa saboda uba shi sanadiyar zuwan ɗan na ta duniya to ya za a yi kuma ɗan yayin sanadiyar bar uban duniya to shi yayin sanadiyar samun sa to kuma shi ya zama sanadiyar kuma raba uban da duniya shi to kaga wannan babu daidaito a nan sannan kuma uba an san shi da rahama da tausayi ga ɗansa in har ya zama ya kashe shi to lalle abin da zai masa ba ƙarami ba ne wanda wannan zai sa a duba a ɗauke batun kisa daga kansa inda har uba zai ke ɗaukar makamin kashe ɗansa to lalle abin da ɗan yake maza ya kai matuƙa da muni wato cutarwa ta yi nan sosai za ka wasu daga cikin malamai da yawa suna ganin cewa la yuqtalu alwalidu bi waladihi ba dan ya kashe ma ɗansa ba a kashe shi wanda shi ne ra'ayin Abu Hanifa Shafi Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuwa kuma wanda shi ne abin da aka rawaito daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu shi ne ra'ayin Rabi'a malamin Imam Malik da Sufyan al-Thawri hujjar su ta ce hadisin Abdullahi ibn Abbas hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda yana cikin sunan Tirmidhi da sunan Abi Dawud sunan Ibn Majah da sauransu حديث عبد الله بن عباس يقول صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده باء كشف وباء ثور كشف انسى وانا حديث لي يلا دعيني يوا من صحيح الليل غيري وما كل يا حسن هكذا اخوة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يكي تيوا ونبسل daga ƙabilar bani mutlis yana da wani yaro yana da wata tafiyar da suka haifi ɗa daga wannan tafiyar da wata ta zama ummul walad tafiyar da ta ce suka haifi ɗa to duk da haka tunda tafiyar da ta ce sai ya ci gaba da sa ta aiki yaro ya girma ya zama mahaifiyarsa kullum uban yana ta sa ta ayyuka ita rana sai ya nemi uban ya nemi ta zo ta yi masa wasu aikace-aikace sai ɗan yace shi ba zai yadda kullum wasa wasa ake sa ta wahal halu ba saboda an ce ba za ta zo ba ya hada uwar zuwa to shine shi uban sai ya ɗauki wani ƙarfi sai ya je fitar da shi to abin da takobin sa sai ya ɗau takobin sa sai ya je fiya da shi saboda ka sai ya sa yaron a kafa shi jini ya tafi ba da kafa yaron har ya mutu to shine aka je wani abin da dangin suka je suka kai shi wajen abin nan wajen sai da Umar kana sai da Umar ibn Khattab radiyallahu anhu cewa gashi ya kashe ɗansa saboda ya yi magana akan mahaifinsa to shine sai da Umar yake cewa ya abu wa nafsi an kashe ya kai miki kanka sai kashe ɗansa yace ba dan daji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yuqalu abu ibnihi ba da na kashe ka wato ba dan daji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a kashe uba dan ya kashe ɗansa ba dan ka san duka da na kashe ka ne sai ba haro da shi ba ta kai biya biya shayin ala shi ne hadisin da ya kawo sai da Umar ya kawo cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kashe uba dan ya kashe ɗansa dan haka yake ka biya biya sa dan ka karbi ya karbi ya kawo masa raƙuma 130 sayyidina Umar ya zaɓi 100 daga ciki ya danga wa ɗan uwansa wanda su dame shi shi ne bane shiga da shi wanda yake san shi uban bane shiga da ba wala min yana cikin al-muntaqa da ibn jarur da sunan ibn qasim da bayan kuma hadisi ne ke da ciki to kaga wanda ya nuna shi wanda yake ce fatawar ko kuma abin da sayyidina Umar yake aiki da shi cewa la yuqalu ibnu la yuqalu walidu wa abuna al-abu bibni ولا يقتل الوالد بولده باء كشر وباء لي كشر أنفع سنقوم بدأ من السكفلات في واشين السبب حياتي فلا يكون سببا لموته duka al-usul da bangaren kuwa da da bangaren kuwa da sun shiga nan wato al-ajdad wal-jaddat kakanni maza da kakanni mata da bangaren kuwa da uba da sun shiga in aka yi maganar wajibi to duk wadannan sun shiga ciki sun shiga ciki saboda haka da za a samu wannan su za su suna da wannan hukunci amma wannan uba na haihuwa akwai uba na shayarwa akwai alwalidu bin raza wannan ba zai shiga cikin hukuncin ba ba zai zama daidai hukuncin sa da uba wanda shi ne sanadi wanda shi ne mahaifi ba imam malik shi yana ganin cewa idan an yi kisan wato idan uba ya kashe ɗansa kisan gina wato ya kama shi ya yanka shi to za a yi masa kisashi yana ganin cewa wannan ya wato kisan ya iya ba wai ta hanyar saboda ladabtarwa ba da ya kisa in dai har zai kama shi ya danne shi ya ɗauko ka yanka shi ko ya ɗau bindiga ya harbe shi to ba shakka wannan kisan da ba ya iya za ka shi Imam Malik yana ganin cewa za ka shi cewa shi hukunci a gurin Imam Malik cewa idan uba ya kashe ɗansa kisa irin wannan kisa na kila to za a yi ɗauki kisa saboda haka shi yana raunana hadisan da muka karanta cewa ba abin da musu tabbata ba ko kuma yana ɗaukar su a matsayin suna nufin wanda aka yi ba irin wannan kisa ba ba kisa na kila ba ba wanda zai kama ɗan yanzu ya ɗaure shi ba ya yanka shi ko ya sa wata bindiga ya harbe shi haka ne daga cikin umumin wannan ayar kafir ya fita da sunna wato sunna ta fitar da kafir malamai sun yi ittifaki akan cewa al-kafir al-harbi sun kafir da ake yaƙi da shi to ba shi ga cikin wannan ayar kafir ba wato ba a kashe musulmi in ya kashe kafirin da ake yaƙi da shi al-harbi shine al-kafir al-harbi kafirin da ake yaƙi da shi idan musulmi ya kashe shi to ba za a kashe shi da dan wannan ba kuma sun yi sabani akan al-kafir al-mu'ahad da kuma al-kafir al-jundi kafirin da yake an yi sulhu da shi da kuma wanda yake kafirin amana wanda ake zaune da shi lafiya to shin idan aka samu wani musulmi ya yi fada da shi sai ya kai da kisa to za a kashe shi ko ba za a kashe shi to a nan malamai sun kasu gida biyu jumhurin malamai da yawa daga cikin malamai suna ganin babu kisashi tsakanin musulmi da kafiri ko ba wanda yake da harbi da zulmi da mu'ahad duk gaba ɗaya suna da kafiri duk kafiri to cewa wannan waliyullahi ne wannan azizullahi ne da za a daidaita su ubangiji subhanahu wa ta'ala bai daidaita su ba za ka za a daidaita su ba a cikin hukuncin kisasi tunda kisasi yana nufin suka ce yana nufin daidaito wannan shi ne abin da aka rawaito daga Umar ibn Khattab da Uthman ibn Affan da Ali ibn Abi Talib da Zayd ibn Abi Thabit da Zayd ibn Thabit da Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu kuma wanda yake ce mazhaban ta limamai guda uku Malik da Shafi'i da Imam Ahmad kuma yake ce mazhaba ta da yawa daga cikin limamai magabata irin su Sauri al-Auza'i Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam Abu Thawr ibn Munzir ta ce kuma mazhabar Umar ibn Abdul Aziz da Abba al-Hasan da yawa daga cikin magabata suna da wannan ra'ayi cewa babu daidaito tsakanin musulmi da kafiri a wajen kisashi suna hujja da hadisin da Bukhari ya rawaito daga Abu Zuhaifa da yake cewa na ce wa sayyidina Ali ibn Abi Talib hal indakum kitabun akwai wani littafi da aka kibance ku da shi wato kamar yadda wasu suke yayatawa cewa ku ahlul baiti akwai wani littafi na musamman da aka baku wanda sauran musulmi ba su san shi ba ko ba su da shi ko wani ilimi na musamman da aka kibance ku da shi yake tambaye shi to akwai wannan to shine sai sai da ya ce da wannan ba gaskiya bane babu illa kitabun la sai ne ta kan Allah din da ka sani ko ba shi ne a nan ba mu da wani tsari aw fahmu qadiyahu rajul muslim ko kuma fahimta da Allah yake ba ko da musulmi karanta alqur'ani ka fahimta da ka fahimta daga ayoyin alqur'ani daga ma'anonin sa wannan shine ko ba Allah subhanahu wataala ba mu fahimta da ba aw ma fi hadhihi al-hadith sai ka ko takadda ce ko kuma abin da yake ci wannan takadda shi kuma hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki shi Abu Zuhaifa ke cewa sai na tambaye shi da ce dai a cikin takaddar ya ce abin da yake cikin ta al-aqlu wa tikaful asiri wa la yaqtal muslimun bi kafir magana ce akan diya wato kashe kashe diya da abin da ake karba a matsayin diya sai kuma magana tikaful asiri wato karbo ko yanto wanda yake fursuna a hannun abokan gaba ko fursunan yaki, sai kuma wala yusallu muslimu bi kafir, ba za ka ce musulmi ba saboda kafir. Shi wannan shine abin da yake cikin takaddar wannan hadisin, shine abin da su al-jumhur suka yi hujja da shi kan cewa al-hurru bil hurri ala ana nufin musulmi da musulmi, ba musulmi da kafiri ba. To amma shi Abu Hanifa da wanda suka goya masa baya kamar al-Majransa da Amir ibn Shurahbil al-Sha'bi da Ibrahim al-Nakhai da wasu daga cikin al-Mu'ashirun, wasu daga cikin malamai na wannan zamani, suna ganin la yaqulu muslimun bi kafir an min bi kafir al-harb, suna cewa kafir da ake magana a nan kafir da ake yaki da shi, ba kafir da ake daular da shi lafiya ba. Sai saboda Allah subhanahu wataala da ya yi maganar a cikin surat al-Ma'ida gaba daya ya ce rai da rai kawai, wa katabna alayha anna an-nafsa bin nafs, mun wajabta musu cewa rai da rai, saboda ran musulmi da wanda ba musulmi duk rai ne. Saboda haka suka ce wannan hadisi yana magana ne akan kafiri wanda yake abokin faɗa, kafiri da yake kawo farmaki kuna kai mata farmaki. To wannan sai sai nasara aka kashe shi, wannan ba za a ce aiki za su yi ba. A Imam Malik duk da yana cikin waɗanda suke ganin cewa babu kitasi tsakanin musulmi da kafiri, da kafiri sai dai yana ganin cewa idan kisa musulmi ya kashe kafiri, kisa na ta'addanci, kisa na fashi ya kashe dai ya kwatan masa dukiya ko zai yi ba ta faɗi ko wani abu ba, to za a kashe shi. Dan nan haƙƙin Allah ya shigo, ba haƙƙin shi kare ba. Malik yace in yayi masa irin wannan, kamar da zai kare hanya ya yi masa fashi ko ya je gida ya haura gidan sai kashe shi dan ya kwaci kudin sa ko ya tabbe shi, to wannan irin da zai ba Malik yace to wannan za a kashe shi, ba za a ce la yaqulu muslimu bi kafir, saboda yace to wannan haƙƙin Allah ne, haƙƙin sa da an tabbe shi haƙƙin Allah ne ya shigo. Kuma kamar da su masu cewa za a kashe su suka ce ai mun yarda dukkan mutum a iya sace kudin su, za a iya sace dukiyar sa ta kai misali misalin sata da kai rubuci dan ana yin mata ce, to idan har dukiyar sa tana da alfarmar da za a yanke wa musulmi hannu saboda ita, da za a ce ransa shi kuma yana alfarmar. Shi ma Malik yana ƙara gogaciya a kan wato la yaqulu muslimu kafirun bi kafirin, la yaqulu muslimu bi kafirin, don cewa idan kisan ya kasance kisa ne na ta'addanci, to wannan akwai kisasi, akwai hukuncin kisa a ciki. Shi saboda haƙƙin Allah nan ya shigo, kuma saboda umumin maslaha, tunda in aka bar ƙofar abu ɗaya shi wanda yake irin wannan aikin ba zai tace ka akan wasu mutane da ba, saboda addini yana yi ne saboda duk wanda ya san cewa zai samu abin da zai samu a gurin sa, to zai iya wasu wannan ta'addanci. To kaga tsaka ƙyalin shi ke nan zai hana mutane, kuma zai hana mutane kaza. Sannan su kansu malaman da suka yi magana a kan kisasi kore kisasi, su kansu ba suna nufin cewa ya halatta musulmi ya zai kai wa wani wanda ba musulmi ba hali ya kashe shi, wannan suwa ba su halatta haka, suna ɗaukan wannan wani babban laifi saboda hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam, ko hadisan Abdullahi bin Amr ibn al-As wanda Imam Bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala qatilan min ahli al-jannah lam yalqa hatta al-jannah wa idha rihaha la yujadu min masirati 40 am, bala ki duk wanda ya kashe wani kafiri da ake zaune da shi lafiya, sai ya ce to ba zai taɓa shaƙar ƙanshin aljanna ba, kuma ana shaƙo ƙanshin aljanna daga tafiyar shekara 40, to shi ba zai ba shaƙo ƙanshin ba. Sannan akwai hadisin Abu Bakr da shi ma yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Ahmad, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala mu'ahadan fi ghairi kullihi harrama Allahu alaihi aljanna an yaji da riha, wanda duk ya kashe wani kafirin da ake sulhu da shi ana faɗa sai kuma aka yi sulhu, shi ne mu'ahad, sai kuma bai kana mu'ahad ana faɗa sai aka yi sulhu, to sai wani ya kashe shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ba zai biyo ƙanshin aljanna ba haka ba. To kaga wannan yana nuna tsananin wato narku da azaba da duk wanda zai kashe mutum saboda ba musulmi ba ne ko saboda ba addinin su ɗaya ba. sannan Allah ce wal abdu bil abdi da bawa da bawa da miji ko bawa mace duk kima su daya idan bawa ke kace bawa shi ba za a kashe shi mafhumu wannan ayar yana so cewa la yusallu furu bil abd ba a kashe da dan ya kashe bawa shine mafhumin ta ba mantukin ta ba mafhumin ta abinda za a iya fahimta da karkashin wannan aya wannan mafhumin a kan sa jumhur suke wato da yawa daga cikin malamai sun tafi a kan wannan Malik Shafi Ahmad Ishaq sun tafi a kan cewa idan da ya kashe bawa to babu tafi a tsakani Ibnu Abi Shayba da Ad-Darqutni da Baihaqi sun rawaito daga Amr ibn Sa'id an Abihi al-Jaddi wato da Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma yake cewa Abu Bakr da Umar أن أبا بكر وعمر كان لا يقتلان المرة بقتل العبد باسا كشتا بل كشباوة ولا شيني بكي يوان جمع لمن هجاتا سكي كي ينسو أبا إبن أبي رباء ينسو عمر إبن دينار إبن إكرمة إبن مولى عمر مولى عبد الله بن عباس إبن سزوري وما شيني قولة الحسن البصري رحمه الله Imam Shafi'i yana kan wannan ra'ayi kamar da kuke a yayin ba guda uku duka suna kan wannan ra'ayi Malik Shafi'i da Ahmad amma Imam Shafi'i yana ganin cewa abin yana da alaka da shi wanda ya kisa in ya ce shi kinda da ya yi kisa da gaggaci kawai a kashe shi wanda ya kisa ya bada kansa dan a yi masa kisasi to ana iya masa kisasi ba za a ce a tunda ba wa kashe ba ko kana so a yi masa kisasi ba za a yi masa ba shi Imam Shafi'i yana da in ya zaba a yi masa kisasi to a yi masa akwai hadisi da ya zo a cikin wannan babu a bada idan ta ba hadisin an rawaito shi daga Abdullahi ɗan Abbas daga Umar da yake cewa la yuqalu mamlukun min malikihi ba a yi wa wato mai bawa kisasi don ya kashe bawansa wala wala min walidin sai dai wannan hadisin bai idan ta ba ko ɗaya kashe malikinsa hadisi ne mai rauni bai tabbata ba yana cikin musnad na Hakim da Sunan Kubra da Bayani Abu Hanifa kamar bai saba a cikin kafiri haka nan ba ya saba a cikin bawa yana nan duke da fadar annan nafsa da nafsa dullai in ya kashe rai a kashe shi sawa'u bawa ne ya kashe ɗa ko ɗa ya kashe bawa dullai rai saboda haka a nan da shi da almajiransu sun saba da sauran malamai wajen bawa cewa shi ma bawa ne kuma shi ma musulmi annabi ya ce al-muslimu la tatakafau dima'u ba ka dan yana bawa kawai shi ma musulmi ne dan bai dai za a kashe shi kana ce shi wanda ya kisa kawai ba za a kashe shi ba sai dai ba da biya ya ce wa cewa wannan ba ne ba sun ce saboda wata tsaya da ta bi kuma a wannan shi ne ra'ayin sa'id ibn musayyib sayyid tabi'i shi ma yana da wannan ra'ayi yana cewa yuqtalu bihi walau kanu mi'atan laqataltum an tabbai ta irin musayi cewa in da ya kashe bawa za a kashe shi ya ce za a kashe shi ko su ɗari ne suka suka kashe bawa za a kashe shi ko ya ɗari ne suka kashe bawa ɗaya to za a kashe shi akwai hadisi da ya zo daga samura hadisin samura a wasu bindo wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala 'abdahu qatalna wa man jadda'ahu jadda'na wanda duk ya kashe bawa za mu kashe shi wanda ya yanke wa bawa hanci za mu yanke masa hancin ta imam abu da imam ahmad da abu dawud sun rawaito hadisi sai da hadisi bai inganta ba saboda akwai intizai a cikin sanadin sa al-hasan al-basri bai ji komai daga samura bai ji wannan hadisi daga samura ibn jundub ba kuma shi kansa ra'ayinsa ya saba ma wannan kuma da muka gabatar shi kansa ra'ayinsa yana tare da jumhur wanda suke ganin cewa la yusallu al-abdu la yusallu al-hurr bil-amn dole da hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan mas'alar babu wani hadisi da ya illanta babu wani hadisi da ya illanta akan cewa za a kashe ɗa da ya kashe bawa abinda da ya ka samu shi ne maganganun magabata maganganun sahabbai da tabi'ai kamar yadda muka ce wannan shi ne ra'ayin sayyidina abubakar shi ne ra'ayin sayyidina umar da ra'ayin sayyidina abubakar shi ne ra'ayin sayyidina umar kuma shi ne kaurin da yawa da cikin tabi'ai mutanen maka da nemi kamar yadda su a ba a ɗin abu yara ba a yi su ikiri ba a yi su amur yin biyara da sauransu shi ne ra'ayi ta kasarar da su an roto cewa sai na ariya na da kawai biyu a cikin matsala amma abinda aka roto daga sai na ariya inganta ba za ta maganar da ta fi kusa ta fi inganci ta ce maganar da jumhur suka fata ba don kuma saboda a cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai abokan da umar to kaga bai kamata a ce sun haɗu a kan wani ra'ayi ba kuma daidai da zama ba a tare da wasu daban to abubakar da umar suna kan wani ra'ayi sannan kuma ya zama ba su ne kan daidai ba domin ba za su yi abubakar da umar layin tafiya ne inda a la'akarin da suna ba za su haɗu ba su a kan abin da yake suna ne shi yasa za mu san akfar a limmati ahlil asali malaman da suke riko da sunna da yawancin su da sunna ta kaga rayu shi yasa su maliku su imamu shafi'i su imamu ahmad su ishaq ibn rawiya yawancin malaman da suke riko da sunna duk sai zama na sunna ka ta zuwa ga wannan ra'ayi wala saboda tasirin kasancewar imamu abubakar siddiq da umar faruq radiyallahu anhu wa sunna da wannan Allah ce wal usta da usta wasu daga cikin malamai su cewa ra'ayi ne da ba da ba karfi ba ra'ayi ne da rauni kwarai da gaske sun dauki ra'ayi cewa tun da cewa wal usta da usta mace da mace ka ga idan miji ya kace mace ba za ka shi ba wannan ra'ayi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske a mace idan miji ya kace mace shi ba za ka shi wannan ba ko da ayi ta nuna ba ba daidai ba ne sannan Allah ce kamar ufiya da hujin akhihi shay'un wanda duk aka yi masa afuwa wato aka yafe masa wani abu na daga jinin dan uwansa wato waliyul maqtul wanda aka yi wa kisa mazan mai galib ko masu galib sai suka yafe da wanda ya kisa suka ce za su karɓi diya ko wasu daga cikinsu suka yafe to kisasi ya faɗi wato idan aka samu masu haƙƙin gadar wata mamaci suka ci sun yafe za su karɓi diya shi ke nan babu kisasi ko aka samu ɗaya daga cikin su ya ce yafe idan su ɗari ne aka samu ɗaya cikin ɗari ne ya ce ya yafe shi shi a ba shi diya to shi ke nan kisasi ya faɗi tunda kisa ba a sarkasa kisa a ce to za a yi wa waɗannan 99 za su kisa kai ko za a ware ka na ka cika kaya ne so kan ba gaba dai kisasin ya faɗi guda to a nan sai a koma ga diya ana iya yace diyar ba in sun ga dama suna iya sun yafe majalin kawai sai tafi musamman ma idan suka kula cewa ya gyara halayensa ya zama wani irin mutum daban ba yadda aka san shi ba to wannan ko kuma ya kasance da mutumin dai an san shi mutum ne na kwarai mutum ne na kirki mutum ne wani abu ne shi ɗaya kawo sun san da wasu suka ce sun yaga da biyar to shi kenan rasan da biyar da sun faɗi Imam Bukhari da Imam Nasa'i su roto daga Mujahid ibn Jabir yake cewa ya ji Abdullahi ɗan Abbas yana cewa kana fi bani Isra'ila kisa a lokacin bani Isra'ila babu maganar biya sai kisa walam takun fihi muddiya babu maganar biya idan mutum ya kashe game da Allah cewa ka san ma'ana fiya annan nafsa min nafs babu maganar biya wanda biya ya kashe mutum kawai sai dai a kashe shi ba magana a ce a yi to sai Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wa wannan al'umma sai saukar mata da wannan hukunci kutiba alaikum qisasu bil qatl al hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa fa man ufiya lahu min akhi shay fal 'afwu an yaqbala diya yace afuwa shine ya yadda zai karbi diya a fatin mata kisasi bil 'abdi al kisa da dalilci fa tibau bil ma'ruf wa adam alayhi bi ihsan yace tibau bil ma'ruf ana nufin yatba'u bil ma'ruf yadhi wa yakfar fad diya idan ta hayya da kadaci shi kuma adau ilayhi bi ihsan ya bashi diya dan ta hayya kyautatawa kada ya mata kada ya tada ya mata hankali yace zalika takfimu min rabbikum wa rahma wa dan dauki ne daga ubangiji ku da rahma Abdullahi da Abbas sun ce min ba ku tiba ala man kana qablakum in aka da aka yi da abinda aka rubuta aka wajabta mu da suka gabace ku waɗanda suka gabace ku duk wanda yayi kisa na dangantaci kawai sai dai a kashe shi, babu kuma wani abin da za a iya samu na sauki a cikin labarin sa. To kun kuga an sauƙaƙe muku, an ce ana iya gatewa a kan fidiya, ce fa man i'tada ba'da dhalika falahu adhabun alim. Ibn Abbas ya ce qatala ba'da qabuli fidiya, wanda duk ya kashe wanda yayi kisa bayan an karɓi fidiya, bayan an ce a gyage masa, ko wani daga cikin dangi sun ce sun gyage masa, ya ba da fidiya an karɓa, sai kuma wani ya zagaye ya je ya kashe shi, to yana da azaba mai raɗaɗi. To wannan shi ne abinda waɗannan mulladan Abbas ya fassara, kamar da ofirin wani abin shai, cewa ana nufin afuwa a karɓi fidiya. Banda shi akwai Jabir ibn Zayd da Abu al-Aliya da Mujahid da Afa da Sa'id ibn Jubair da Muqatil da Al-Hasan, dukkansu sun yi fassara irin wannan, cewa ubiyar min aqimi shay'un ala ibn, aka yafe masa abin da ya shafi jinin ɗan uwansa. Za mu kawo, za mu yi bayanin fassarar da take muqabilin wannan, wata fassarar daban ba wannan ba. Nan kaga ana maganar afuwa ne, za mu ji wasu daga cikin malamai kuma suna cewa ba maganar afuwa ake a nan ba. Wa man ukhira min al-ashiyi ba wannan ake da ba, dan su suna da ayar gaba ɗaya ma ba yadda take, ba yadda jumhur suka fassara ta ba, game da zamu yi magana. A nan Allah subhanahu wa ta'ala ce kamar ukhira min aqimi shay'un, wanda aka yi masa afuwa wani abu daga na dan uwansa, a nan kamar akwai kwaɗaitarwa cewa ya kamata wanda aka yi wa kisa su yi afuwa, su yi afuwa, ko dai su yi afuwa su karɓi diya, ko su yi afuwa gaba ɗaya. Domin Allah subhanahu wa ta'ala yana san afuwa, wa anta aku aqrabu lit taqwa, to ku afuwa ya kusa da tsoron Allah. Wa anta aku wa tasfahu wa taqiru fa inna Allaha ghafurur rahim, kuka yi afuwa kuka kauda kai kuka yafi, to lalle Allah ne gafara ne mai jin kai. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta ɗan aljanna da cewa masu afuwa ne, ce alladhina yunfiquna fis sarai wa dharai wal kadhibina al-ghayza wal afina 'anil nas, Allahu yuhibbul muhsinin. Saboda haka al'afu al-manzur, afuwar da ake so ita ce afuwar da yake akwai gyara a ciki. Idan kai afuwa ɗin, to za a samu ci, za a samu gyara a ciki, ba afuwar da za ta haifar da cutarwa ba. Ya zama nan za ka yi wa wanda idan ka yi masa afuwar, zai zama ya koma cikin abin da yake, kuma ya ci gaba da abin da yake, to kaga wannan afuwar ba ta da amfani. Allah subhanahu wa ta'ala ce kaman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, wanda bai afuwa kuma ya kyautata, to wannan ladan sa yana gurin Allah. Fa ajruhu 'ala Allah, wanda yana nuna girman ladan da ba ma za a iya tantance shi ba. Kamar Allah ya ce in ka yafe to ka zo ni zan biya ka, ka zo ka karbi sakamakon ka a gurina. To kaga dan adam zai iya kaddara wani irin sakamako ne wanda ya girman sa yake. To haka idan afuwa ya zama a cikinta akwai gyara, musamman ya zama da wanda ya fi san an san sa mutumin kirki ne, sai dai wani abu ne wanda ba a taɓa da san zai faru ba ya faru daga gare shi, ko kuma ana zaton cewa in aka yafe masa abarinsa za su gyaru, da zai dawo da zama mutumin ƙwarai, ko an ga alamun haka kamar yadda wasu sukan yi, za ka ga a ƙasashen Saudiya, shi yasa za ka idan an yi kisa aka abin nan auliya uddani, su auliya al-maktul wanda aka yi wa kisan ɗan uwansa, suka ce sai an yi kisa ne, to duk alƙali ya yi hukuncin kisan, ba a zartarwa da wani, ba a zartarwa da wani. Aka bi ajiye mutum wani lokaci har ya kai wani shekara biyar yana tsare. A cikin waɗannan ɗan lokuta kuma ana ta bin su waɗanda abin ya faru gare su, ana ta lallashin su, ana ta lallashin su, ana roƙon su yi masa afuwa. Shi kuma ana kula da yadda rayuwar take canzawa. Mutumin da aka ce an yanke masa hukuncin kisa, babu shakka idan akwai imani a cikin zuciya za ka canji, za a ga canji ba kaɗan ba. To wasu a cikin ƴan shekarun nan akwai wanda suke haddace Qur'ani, akwai wanda suke haddace Qur'ani, a cikin kuma waɗanda auliya ne jami'in waɗanda ake wa kisa, akwai waɗanda su kuma suke sharɗantawa su ce to shi kenan za a ga yafe masa amma sai haddace Qur'ani. Ki za a ga yafe masa amma da haddace Qur'ani. To kaga irin wannan yanayi jidda kikancin mutum zai kokwalo shi ta wani. akwai wanda haka ta faru gare shi bare suka buga labarin sa matashi ne haka rigima da abokin sa ta hada shi har ya kai ga sallar ba zuciya ta buta mu abu ta mu kaushi dan da ne kashi shi to aka je aka tsare shi ya zama da ya koma ga Allah ya tabbata karatu ba abin da yake a kurfu har ya hadda Qur'ani to shine shi uban wanda aka kashe din da yaga haka shi ce ya ne Allah Allah kai da zai karbi diya to fa ganin yadda ya rike canza ya zama malami ya burge mu sai waye zama shi ke nan aka kawo taimako diya ne sai ga shi an samu abin da za a biya diya da rara da yawa kuma saboda haka aka biya diya kuma aka ba shi canjin sa da yawa ya zama daga wanda ya yi kisa yana jiran a kashe shi ya dawo ya fito ya zama mai kudi ga ilimi ga Qur'ani ga kudi to wani lokacin rubba zarar da nafiya shi yasa nan malamin suka ce akwai kwadaitarwa akan afuwa din matukar aka fahimci cewa afuwar za ta yi amfani amma aka san cewa wani aka yafe mata din barnarsa za ta karu sharrin sa zai kara fansama to irin wannan kada a yafe mata shi ya zama daidai a lokaci ya yi za mu dakata a nan da ake yi ne da muka rasa so da muke yafe mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in